الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسائك سادوا وأن مجلسي البركة مجلسي والنبيك شرح الكتاب بسنة حسن المسلم وأن يكون شيء أذكار النبوية والأدعية النبوية ويكون شيء ذكر رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي لأدعوه ونجيكي أمناسبه بيد بندما كما ونشي رسول من عشرين وأن مناشكين أذكار الصباح حاليا مناشكين أذكار الصباح وأتو أذكران دعيكي لسافي كود يما أذكار الصباح والمساء زام تاشي أكن ذكرين شدع اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وانا حديثي كوانا ذكري يظن أتكين حديث لأبو داود للبخاري للنسائي لابن السني سكويتوه daga Anas ibn Malik. Hadisin yana cewa Allahumma inni asbahtu ushiduka, wannan shine zikirin Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika, ya Allah na waye gari ina mai shaida maka ko ina kafa shaida da kai kuma ina kafa shaida da mala'ikunka da suke dauke da al'arshinka wa mala'ikatika da kuma mala'ikunka ushidu hamalata arshika wa mala'ikatika da kuma mala'ikunka wa jami'a khalqi da kuma dukkanin halittunka anta annaka anta Allah la ilaha illa anta, cewa kai ne Allah kuma babu abun bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai la sharika lak ba tare da hada ka da kowa ba wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, kuma muhammad bawanka ne manzanka. Wannan hadisi kamar muka ce hadisin Anas ne, kuma Abu Dawud ya fitar da shi sai da cikin isnadin sa a wajen Abu Dawud akwai wani da ake kira Abdurrahman ibn Abdul Majid. Wani Abdurrahman ibn Abdul Majid zabi a cikin littafin sa Al-Mizan yana cewa la yu'raf, to ba a san shi ba, kawai nan majhul. Sannan makhul shi ya rawaito hadisin daga Anas, makhul Abu Abdullah Shami shi ya rawaito hadisin daga Anas ibn Malik, wanda shi kuma akwai sabani tsakanin malamai, shin ya taba jin wani hadisi daga Anas ibn Malik ko kuma a'a? Wato tsakaninsa da Anas ibn Malik akwai abinda malamai suke kira as-sama, sauraro, wato ya saurari wani abu a wajensa ko bai saurara ba. Imam al-Bukhari shi yana cewa makhul lam yasma min Anas, bai ji wani hadisi daga Anas ba. Wannan shi ra'ayin Imam al-Bukhari. Amma akwai magana Abu Muslim shi kuma yana ganin ya ji daga wajensa. Sannan Ibn Hibban ya jefi makhul da cewa yana tadlisi, ya ce rubba ma dallas, kuma a cikin sanadin an'ana ce babu tasrih bis sama, babu abin da yake nuna ya ji hadisin wannan daga Anas ibn Malik. Saboda haka hadisin ko da an tabbatar da sama, wato cewa makhul ya ji hadisin daga Anas, to kafin a kai kan shi makhul akwai illa a cikin sanadinsa, shi wannan mutum Abdurrahman ibn Abdul Majid wanda ba a san kowa ne da shi ba. Sai dai Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a cikin littafin sa Al-Adab al-Mufrad, haka na Ibn Sunni a cikin littafin sa Amal al-Yawm wa al-Layla sun fitar da hadisin daga Muslim ibn Ziyad Mawla Maimuna an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wato ta hanyar wani da ake cewa Muslim ibn Ziyad shi kuma daga Anas da wannan. Sai dai a hadisin makhul ya kare da cewa anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi arba'a marratin atakahu Allahu minan nar, ce wanda ya faɗi wannan kalma ko wannan zikiri da safe ko da yamma Allah ta'ala zai yanta shi daga shiga wuta zai yanta shi daga wuta haka hadisin ya kare arwayar makhul amma arwayar ziyad muslim ibn ziyad sai yace illa ghafarallahu lahu ma asaba min dhanbihi fi yawmihi dhalik wa in qalaha hina yumsi ghafarallahu lahu ma asaba fi tilka al-layla min dhanbihi a cikin ruwayar muslim ibn ziyad sai yake cewa a ƙarshen hadisin in mutum ya faɗi wannan sau uku Allah zai gafarta masa laifin da ya yi a wannan yini in kuma da yamma ya faɗa Allah zai gafarta masa zunubin da ya yi a wannan dare wannan shi ne lafazin ruwayar muslim ibn ziyad sabanin lafazin ruwayar maqul wanda shi cewa ya yi a taqabullahu minan nar Allah zai yanta shi daga wuta wannan kuma yace zai gafarta masa abin da ya yi a wannan ranar da kuma abin da ya yi da daddare a wannan dare muslim ibn ziyad wanda ya zo a cikin ruwayar bukhari a al-adabul mufrad ko kuma ruwayar ibn sunni shi kansa majhul ne kamar yadda ibn qattan ya faɗa shi ba ba a san wane ne shi ba kamar yadda ba a san abdurrahman ibn abdulmajid a wancan sanadin na abi daud ba a san wane ne shi ba haka nan arwaya ta biyu ruwayar abu daud ita ma ba a san wannan muslim ibn ziyad cewa waye shi ba majhul ne shi yasa tirmidhi da ya kawo hadisin sai ya ce haza hadisin gharib kalmar gharib a gurin tirmidhi tana nufin hadisi ne wanda yake zaifi in ya amfani da kalmar gharib daidai take da ya ce zaifi to haza hadisin gharib ai haza hadisin zaifi amma abin nan munziri a cikin littafin sa tarihi ya kawo cewa tirmidhi ya ce haza hadisin hasanin gharib kalmar hasan ta zo a wajen munziri kuma a nuskar da take a hannun babu kalmar hasan haza hadisin gharib kuma ya fi dacewa da hukunci a kan shi wannan hadisi wato gharib din jingina masa rauni shi ya fi dacewa sama da jingina masa cewa hadisi ne hasan shekul islam ibn taymiyya a cikin littafin sahihul kalimun tayyib ya kawo cewa tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun gharib to wannan kalmar ta mafi ta munziri girma ya hada hasanun sahih wanda cewa hadisun akwai rauni a cikin isnadin sa shi yasa zamu ga Sheikh Nasiruddin Albani shi littafin sa silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 1041 ya rauna da hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi ba tabbatacce ba wanda zai iya cewa to a karfafi ruwayar maqul mana da ita ruwayar muslim ibn ziyad abinda zai hana a karfafe ta shine illar an same ta wato can ana ganin kamar maqul tsakaninsa da Anas akwai wasila tsakaninsa da Anas akwai wasila akwai wani wanda bai faɗa shi bai faɗa mana ko wane ne ba to dan in aka samu wani a wannan tabaka din wanda yake mashhur ko yake da illa to yana iya yiwuwa ya zama shi ne wasilar a can wanda ba a faɗa ba kaga hadisin ya koma isnadin sa guda ɗaya ne maimakon ka ji gai guda biyu dan muslim ibn ziyad zai iya yiwuwa shi ne dai can tsakanin maqul da Anas shi yasa ba za a ce isnadi na biyu ya karfafi isnadi na farko ba saboda ka wani hadisi ne wanda yake dhaifi a ma'anarsa kamar yadda muka ce yana cewa Allahumma inni asbahtu ushiruka wa ushidu hamalata arshika ya Allah na waye gari ina shaidar da kai ina kuma shaidar da hamalata arshika waɗanda suke ɗauke da al'arshinka wa mala'ikataka da mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkan halittunka hamalatu al'arsh ubangiji ta'ala ya ambace su cewa yahmilu arsh rabbika fawqahu yawmaidhin samaniya mutane mala'iku takwas su takwas suna ɗauke da al'arshin ubangijinka sama da su ibn Abbas an rawaito yana cewa fawqahum yawmaidhin thamaniya yana cewa thamaniya su suku min almala'ika la ya'lamu iddatahum illa Allah ibn Abbas ya ce thamaniya ta da aka ce fawqahum yawmaidhin thamaniya ana nufin sahun mala'iku takwas wato sahu takwas na mala'iku wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah ta'ala ba ana nufin kwaranni guda uku wato mala'iku guda takwas ba a tafsirin Abdullahi ibn Abbas yake cewa ana nufin sahu na mala'iku guda 8 wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah wanda wala ita ce maganar Az-Zahhak ibn Muzahim shi ma daidai da wannan ya faɗa Hasan al-Basri cewa Allahu a'lamu kamhum asmaniya am samaniyatu alaf Allah dai ya san ko nawa ne su shin ana nufin guda 8 ko ana nufin 8 sannan yace wa mala'ikatak mala'iku hamalatul arsh suna cikin mala'iku yace hamalatul arsh wa mala'iku ne kuma sannan aka saki cewa mala'ikatak wannan shine malamai suke kira atful am ala al khas wato akawo abu ake bai sannan kuma akawo shi cikin wato a jumlaci an ambaci hamalatul arsh an ware su da ambato saboda a nuna wani muhimmancin su na musamman sannan kuma aka ambaci sauran mala'iku gaba daya wanda hamalatul arsh za su shiga cikin waɗannan mala'ikun da aka ambata mala'iku Allah ta'ala ya halicce su ta da haske ya halicce su daga haske kamar yadda Muslim ya rawaito hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adamu min ma'usi falaku an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta sannan kuma an halicci adamu daga abinda aka wasafta muku aka bayyana muku shine an halicce shi daga tabo min turabin ko min tini saboda ka wannan shine halittar mala'iku halittar mala'iku halitta ce ta haske wa jami'a khalqika da dukkanin halittarka wannan ma shi ma aqfur am ne alal khas an yi adafin al'am alal khas domin aka ce wa jami'a khalqika hamalatul arsh sun shiga wa jami'a khalqika mala'iku sun shiga dukkanin su halittar Allah ne amma aka ambaci mala'iku su kadai duk da cewa za su shiga cikin wa jami'a khalqika domin a nuna tunda maganar shaida ake yi to mala'iku su suka fi cancanta su yi shaida domin su suka fi kowa tsanki a cikin mutane domin ana cewa shaida ana buƙatar adali to babu shakka mala'ika zai fi zama adali sama da kowa da maqamul ishhad ne sai aka ambaci mala'iku aka ambaci hamalatul arshi aka ambaci mala'iku gaba daya sannan aka faɗi sauran halittu a dunkule wannan shine wataƙila hikimar da ta sa aka ambaci halittu a dunkule sannan su kuma mala'iku aka ware su da ambato duk da cewa za su shiga ƙarƙashin halittu din annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak cewa kai ne abun bauta kai kadai ba tare da kana da abokin tarayya ba wahdaka tawkid anta Allah la ilaha illa anta babu abun bauta sai kai sannan ka saki cewa wahdaka kai kadai sannan ka saki cewa la sharika lak ba tare da abokin tarayya ba wanda dukkan wannan mu'akkidat ne abune da karfafa magana ne idan ka ce la ilaha illa anta kana nufin shi kadai ko kana nufin ba shi da abokin tarayya kuma ka sake fito da wahdaniyar ubangiji aka ambace ta sannan aka sake kore shariki dan dai a ƙara karfafa magana wa anna muhammadan abduka wa rasuluka sannan annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin ruwayar sau hudu kuma mun ce wannan ruwayar tana da rauni hadisi na biyu hadisi na bakwai kun ce zikiri na bakwai ko na biyu a wannan darasin namu shine allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أسبح بي من نعمة يا الله أبن نوى يقري لشيك ونوى يقري أشكين سنة نعمة أو بأحد من خلقك قوة لك تشين هل التركي وعي قريب شين نئمة فمنك وحدك تودا قوجرك نيك كدي لا شريك لك باكر أبو كنت علي فلك الحمد ولك الشكر وديا تتبت قريك يقول كراري سنتبت قريك ولك الشكر كما وديا تتبت قريك وانا عديسي Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Sunni da Ibn Hibban sun rawaito shi. Abu Dawud ya rawaito shi a cikin littafin Sunan, Nasa'i a cikin littafin Sa'amul Yawm wal Layla, ko kace a cikin As-Sunan al-Kubra. Ibn Sunni da shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin Sa'amul Yawm wal Layla. Sannan kuma Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin littafin sa At-Taqasim wal Anwa, ko kuma Sahihu Ibn Hibban. Wannan hadisi a cikin isnadin sa akwai wanda ake kira Abdullahi ibn Abbas, akwai wanda ake kira Abdullahi ibn Abbas, a rawaito hadisin ne daga wani sahabi da ake kira Abdullahi ibn Ghannam radiyallahu anhu. Abdullahi ibn Ghannam radiyallahu anhu shi kuma daga abin nan, shi kuma daga baki sallallahu alaihi wasallam. A sanadin sa akwai Abdullahi ibn Abbas wanda ghairu ma'ruf, shi ma majhul ne wanda ba a san wane ne shi ba. Duk sanda aka samu majhul cikin isnadi, wato wani wanda ba a iya hukunci akan adalarsa ba, wato ba a tabbatar da cewa adali bane, ba iya kuma samun hukunci akan wato ainihin hifzinsa, kiyayewarsa ta ilimi ba, to wannan isnadi ya zama zaifi. To haka wannan isnadi ta fuskar ilimin hadisi isnadi ne da bai tabbata ba, isnadi ne yana da rauni. Shi ya sa Sheikh Nasir bin Albani ya rauna nashi a cikin Da'if Abi Dawud da kuma abin da littafin sa Kalimat Tayyib, da takririn da yawa Kalimat Tayyib na Ibn Taymiyyah. Hadisin yana cewa Allahumma ma asbaha, wato idan bawa ya waye gari ko ya kai yamma ya faɗi haka, Allahumma ma asbaha li min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka fa laka alhamdu wa laka ash-shukru. A cikin hadisin ƙarshen hadisi yace anna man qalaha faqad adda shukra yawmihi, wanda ya faɗi wannan to ya gama godiyar wannan yini. Wa man qala misal zalika hina yumsi faqad adda shukra lailatihi, wanda kuma ya faɗi wannan maganar ko wannan zikirin da yamma to ya gama biyan wato godiyar wannan yini. Yana cewa Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka. Abinda na waye gari da shi na ni'ima, ko da ko wani daga cikin halittarka ya waye da shi, ya waye gari da shi na ni'ima, to fa minka wahdaka la sharika laka, daga wajen ka yake kai kadai ba ka da abokin tarayya. Wannan yayi daidai da fadar Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah kuma idan masaku turu fa ilayhi taj'u. Wato abinda duk kuke takama da shi na ni'ima, inji Allah ya ce fa min Allah, daga Allah yake. Duk abinda kake takama da shi na ni'ima da ya maka, to daga Allah. Kuma idan masaku turu fa ilayhi taj'u, sannan idan wani abinda zai cutar da ku ya shafe ku, zuwa gare shi kuke fakewa, kuke neman mafaka, kuke neman tallafi da kariya. Wannan ayar tana daidai da wannan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka ma asabaka min hasanatin fa min Allah, sai da abin da ya same ka da kyau to daga Allah ne. Wannan yana daya daga cikin matakan wato itirafin bawa ga ubangijinsa, ya fara yarda da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah take, tun daga ni'imar samar da shi daga babu, da can babu shi Ubangiji Ta'ala ya yi shi. Sannan ya azurta shi da abin da zai ci ya sha, da iskar da zai shaka, da kasar da zai taka, da inuwar da zai zauna a ciki. Ya azurta shi da lafiya, ya azurta shi da dangogin ni'ima da ba za su kirku ba. In ka udu ni'imar Allah ne la tahsuha, za ku take idan ya ni'imomin Allah ba za ku iya lissafe su ba. Idan bawaye tarabi da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah take, to wannan zai ja shi zuwa ga godewa Allah, zai sa shi kuma ya yi wa Allah godiya. Godewa Allah kuma zai ja shi zuwa ga bauta masa, da har in zai godewa Allah to zai ji cewa Allah ya shi kadai cancanta a bauta masa, domin wannan wani bangare ne na godiya. Kai an gado ala Dawud da shukra wa qalilu min ibadiy ash-shakur, in za ka godewa Allah to shine kada da bauta masa. Haka godiya shi yasa ga wani abu Allah yana hada tauhidin sa da godiya da bautar sa abu guda, domin yadda da ni'imomin sa za su kai bawa zuwa ga yadda da cewa shi Allah shi kadai ne. don haka ya gode masa bisa ga wannan ni'imomin da yayi masa kuma ya bauta masa shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba. In zaka dubi suratul Fatiha zaka ga kusan haka take. Farkon ta godiya ne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Sai kuma tsakiyar ta kasance ibada ce tauhidi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To wannan shine abinda bawa yake bukatar sanin sa koda yaushe, sannan kuma bawa ya san cewa duk wata ni'imar da Allah zai masa babu wacce ta kai ni'ima ta musulunci da ta imani. Ni'imomin Allah suna da yawa da suke baibaye da bayi, wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, wanda ya san Allah da wanda bai san Allah ba, wanda yake kaɗaita Allah da wanda yake shirka, dukkaninsu suna cikin ni'imomin Ubangiji. Gaba ɗaya a cikin rayuwa, a cikin ni'imomin Ubangiji suke kai kawo. Sai dai ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa mumini ta ɗaga kowace ni'imar da wani yake ciki da ta ni'ima, bal ita ce ba ni'ima ta hakika. Kowace irin ni'ima in dai ba ni'ima ce ta imani ba, to ni'ima ce mai wacce take mai gushewa, iyakacinta a nan duniya ne. Ba za ka je lahira to su zama ni'ima ba, to kowa ba za su zama ni'ima ba in har ba za ta dawwama ba. Ko da kuwa a zahiranta a yanzu kamar ni'ima take, amma tunda ba za ta dawwama ba to ba ta zama ni'imar gaske ba. Shi yasa za mu ga bayan Allah ta'ala ya yi batun godiya da bauta masa da kaɗaita shi da ibada a cikin suratul Fatiha, za mu ga ƙarshenta addu'a ce Allah ta'ala ya koya wa mu'mine su roki Allah ni'ima ta dindindin, ta ce ni'imar shiriya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, shi tafarkin waɗanda ka yi wa ni'ima. Shi ka ga wanda duk baya can tafarki madaidaici baya kan ni'ima, wanda bai samu shiriya ba a cikin ni'ima. Shi tafarkin waɗanda ka yi masu kai musu ni'ima, waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ya faɗe su a cikin suratul Nisa'i, inda Allah ta'ala yake cewa man yuti Allaha wa rasulahu fa ula'ika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Wani ta'ala ce wanda ya bi Allah da manzo, to wanda yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima, sai ya faɗe su min annabiyyin annabawa wa siddiqin da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da salihai, sai ce wa hasuna ula'ika rafiqa. To wannan tawaga al'amarin ta yayi kyau, to wannan ita ce aboki tawaga da take abokiyar tafiya, kamata a ce kana cikin su. To wannan ita ce hakikanin ni'ima. To shi yasa anan yace fa minka wahdaka la sharika lak, gare ka ne kai kadai ba ka da abokin tarayya. Falakal hamdu wa lakash shukr, haka godiya ta tabbata gare ka, ko ce yabo da kirari sun tabbata gare ka, wa lakash shukr kuma godiya ta tabbata gare kai kadai. تكذيب المعمول على العامل يدل على الاختصاص لا تشيل لك الحمد ما جاء الحمد لك ما جاء الشكر لك ما سيأت ذبات لك لا أنونا كيف أن شو أنن يبود دكراري قريشي كلي لكما كيف أن شو أنن بودير قريشي شي كلي الشيخ أظام أبنه تعالى أصبر علي yana kammala wani abu da ya faɗa na aikace-aikacensa ko na ni'imominsa ko na wata falala da ya yi wa bayansa, sai rufe ta da maganar godiya, sai ya rufe ta da fa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Haka zamu ga cikin Qur'ani ana kammalawa da godiya, walahu alhamdu fil ula wal akhir, walahu alhamdu fil ula wal akhir, walahu alhukmu wa ilayhi turja'u. Haka godiya ana san bawa ya cika shi al'amuran sa da godiya. Shi yasa zo a hadisi cewa bayan Allah ta'ala ya halicci annabi Adam, farkon abinda ya faɗa, kalmar da ya fara furtas da shi da ita yace godiya ga Allah, yabo da kirari ga Allah, ya busa masa rai sai ya tashawa, sai kinsa masa faɗar alhamdulillah. Haka alhamdulillah za su a cika shi ayyuka da ita, domin take nuna cewa bawa wato ya yi ikirari ya yarda cewa ni'imomin da yake ciki duk daga Allah suke, kuma idan yi haka sai Allah ta'ala ya ƙara masa rai, in shakartum la'azidannakum wa in kafartum inda azabi da shirici washkuruni wala takfur sauraka gode wa ni'mar Allah abu ne wanda yake wajibi sai hadisi na gaba ko zikiri na gaba shine Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات اللهم عافني في بدني الله كباني لا فيها أغنغن جكينا اللهم عافني في سمعي الله كباني لا فيها أجينا اللهم عافني في بصري الله كباني لا فيها أغنينا لا إله إلا أنت بابا أمبر تارد اسبياسيكي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا الله إنا نيمنك سليني لك كافرشي لسلوشي وأعوذ بك من عذاب القبر كما إنا نيمنك سليني لك عذاب القبر لا إله إلا أنت باب أبو موتار تسكيا سيكي وانا حديثي أبو داود دا أحمد أحمد لكتاب المسند أبو داود أشكن سنة النسائي cikin al'amal yawm wal layla sannan ibn sunni shi ma a cikin littafin sa amal yawm wal layla da bukhari a cikin littafin sa adab al mufrad duk sun fitar da wannan hadisin nasa'i bayan ya fitar da hadisin a ƙarshe yake cewa a cikin sanadin sa ja'far ibn maymun laysa bil qawi ja'far ibn maymun laysa bil qawi ja'far ibn maymun bashi da ƙarfi ko bashi da cikakken ƙarfi Ja'far ibn Maymun mukhtalafu fi wasu sun karfafe shi wasu kuma sun raunana shi shi yasa Ibn Hajar yake cewa saduqun yukhti to saduq ne amma yana dan kuskure Nasiruddin Albani da Hassan isnadin sa ko ya karkata zuwa da cewa isnadin sa Hassan ne cikin littafin sa Tababul Minna cikin littafin sa Tababul Minna ya Hassan isnadin cikin Al-Sahih Adabul Mufrad nan ma ya hassana isnadin sa wato yace isnadin sa hasan isnadin sa mai kyau duk da cewa a cikin da'ifur jami ya ambace shi a cikin hadisai bari bai kuma mare wasu gurare ya hassana shi saboda hadisi ne hasan hadisi ne hasan wanda suka hassana shi akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah hadisin za mu ga hadisi ne na Abu Bakr أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه في جهري سند النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع النبي صلى الله عليه وسلم يكي ونن الدعاء فإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بايا بل منن الدعاء فإن بدل ونن الدعاء فاللهم عافني في بدن يا الله كباني لا في جنجكينا اللهم عافني في سمي يا الله كباني لا في اجينا اللهم عافني في بصري الله كبار لا فيا اغنينا لا فيا وتكباني ككبتر دني daga dukkan abin da zai cutar da jikina cututtuka da rashin lafiya ubangiji ka kubutar da jikina daga wannan sannan sai saki cewa اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري tare da cewa aka ce gangar jiki ido ya shiga haka ya abinda ji ya shiga haka nan gani ya shiga kunni ya shiga ido ya shiga amma da haka sai aka ƙara ambace su daban bayan sun shiga cikin kalmar badani sai kuma aka waye su aka sake ambace su ce Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari anan kamar yadda muka sani cewa duk sanda aka ambace muke ta faɗa duk sanda aka ambace al-khas ba'd al-am bayan an faɗa abu a game a dunkule sanda aka ware wani abu wanda yana cikin dunkulallaci aka ambace shi kadai don a nuna muhimmancinsa ana yin haka don a nuna muhimmancinsa kuma ji da gani wasu hanyoyi ne guda biyu da suke da sadarwa zuwa ga zuciya zuciya kuma ita ce wato gaba daya santa da take cibiya da take jujjuya gabobi gaba daya kalbu malikul a'za malikul a'za ya tamiruna ko ta tamiru al'a'za bi amrihi zuciya ita ce kamar suke sarautar duka gabobi na dan adam akan gabobi na dan adam duk suna yin biyayya ne ga abinda zuciya take umartar su da shi saboda kaga ashe tana da muhimmanci in ta zama ta samu salaha ta samu gyaruwa da kyautatuwa to duka jiki shi ma zai samu kyautatuwa zai gyaru idan kuma ta samu matsala to ko ina a cikin mutum zai samu matsala kuma da ba'i sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisin annabi ba ibnu bashir ala inna fil qalbi mudghah idza salaha salaha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb cikin jiki akwai wata tsoka wanda idan ta gyaru duka jiki ya gyaru idan ta lalace kuma duka jiki ya lalace kiya annabi shi ita ce zuciya saboda haka waɗannan da ji da gani suna jagoranci zuwa ga hanya ce da take sadar da abubuwa zuwa ga zuciya shi yasa aka ambace su daban sannan ya nemi tsari اللهم إني أعوذ بك لا إله إلا أنت باب أبوه وتارك السياسي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر من أن يمن كسرين لك كافر شيء تلوش هذا الكفر والفقر أوليه له نظنونا وتو ونلوك شيء إذن تلوش يجيس على نيك وما سلزم زوج يا باب توحيد يأتيك تولا كيدا متنك كافر شيء إن تلوش يجيس على نيسان نيزم زوج يا باب توحيد ba tauhidi a cikin zuciya wata san cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ba san Allah shike ba wani ba ya hada wani sai wa duk abinda mutum ya samu daga Allah ne abinda bai samu ba daga Allah ne Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fawda li ghayrika abinda duk ka bayar ba mai hana abu abinda ka hana babu bayar da shi zuciya da ta zama ta rasa irin waɗannan abubuwa cikin ta irin wannan fahimta tare da ita to za ka samu idan talauci yawa za ka ta ya ja ta zuwa ga kafirci to musamman ya zama na faqru al-qulub akwai al-faqru min al-amwal al-faqru min al-gina amma kuma akwai faqru an-nafs faqru al-mal akwai faqru an-nafs akwai talauci na dukiya shi mutum ba shi da wani abu tare da shi wannan ba wani abu bane kusan dama daga cikin sahabbai haka suka rayu cikin annabawa an samu wanda suka rayu haka saka wannan ba shine matsala ba faqrun nafs wato zaman zuciya wato tana cike da talauci wato yana wato talakan zuciya wannan ita ce shine matsala amma in yana da wadatar zuci to wannan shine mawadacin ma ba mai yawan wadatar zuciya ba dan wani zaka yana da wadatar dukiya amma yana da faqrun nafs yana da ginal mal amma lakin faqirun nafs ga dukiyarsa har dukiya amma sai kaga kai da baka samu dukiyar da kake da irin tashi ba kafi shi rayuwa ta walwala kafi shi wato dangana shi zaka same shi kila ga dukiyar amma kuwa hadama abinda zai yi akan wani dan abinda bai takara karya ba kai ba za ka iya yi ba za ka tuci makocinka ba za ka zalunce shi ba don ka samu wani abu nashi amma shi zai iya zaluntarsa zai iya cutar da shi zai iya kokarin ya raba shi da gidansa in gida gare shi gonarsa in gona ce saboda kawai shi yana zuwa dukiya daga wannan ghaniyul mal lakin faqirun nafs ta fuskar dukiya ya kare dukiya amma kuma zuciyar tashi a talauci take yana da matacciyar zuciya to wannan ba shine hakika ba shine mai wadata wanda yake da wadatar zuci ko da kuwa hannunsa ba ya komai amma Allah ya bashi dangana ya bashi mai da al'amari da Allah ya bashi takwimi fawwa da al'amuransa ga ubangiji wa ubangiji wa amri ilan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al-ghina bi kasratil amr ولكن الغنى غنى النفس با يوان دوكيا با يوان كدروري شيني وداتا با نجي تشي وداتا زوجي تشي وداتا صور هكا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبنجي تعالى يا باشي وداتا دنيا ضم ينادى وتبوديا يكون دوان وان دعا الله يبارو وداتا بوديا سنن ya bashi zuhud gudun duniya ya mafi kowa kuma gudun duniya shi ga wajadaka ba ta wajadaka ailan fa arna fa ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta wajadahu marhunatu inda yahudi fi ba'di ahli Allah ya bar duniya a sirkensa a hannun wani yahudi annabi ya karbo abinci a gurinsa ya bashi mutum gina sirki kafin ya biya shi. Ku kaga wannan ya hada masa duka biyu, gashi bai zama yana da fakurun nafsi ba, yana da wadata kuma ya fi kowa kyauta. Abin kowa kyauta duk abin da ya samu zai bayar, sannan kuma ya bashi wato dangana wanda ya fi kowane wanda ba shi da shi dangana. Cewa a'udhu bika min azabil qabr, ina neman tsarin kada da azabar kabari. An ambaci azabar kabari saboda ita ce mafarin azabar. Daga nan ne mutum zai fara sanin abinda yake jiran shi na azabar lahira, na kabari zai za a fara fahimta. Shi sa aka fara ya nemi tsari daga azabar kabari. In ya zama na kabarinsa ya zama babu azaba, kaga babu shakka ya san cewa gaba ma za ta yi kyau. Amma in aka fara samun matsala tun daga kwanciyar kabari, to mutum ya shiga cikin matsala kenan. Kuma Allah ya kiyaye shi. Sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba, shi kuma yana cewa hasbi Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, sab'a marrat. Wannan hadisi Ummu Darda ita ce ta rawaito shi daga Abu Darda, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Wai Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, sai da kuka ga Ibn Sunni, Abu Dawud da Ibn Asakir a cikin Tarikhul Imash da malamai daban-daban sun fitar da hadisi. Hadisin ƙarshe a ƙarshen sa, a ƙarshen hadisin riwayar Abu Dawud yake cewa wanda ya faɗi wannan da safe ko da yamma sau bakwai, kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadiban, kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadiban. Wanda ya faɗi wannan addu'a da yamma ko da safe, Allah zai isan masa abin da duk yake damunsa. Ya faɗe ta ne da gaske ko ba da gaske ba, wato da gaske ko ya karya. To ruwayar Abu Dawud ruwayace makofa, wato Abu Dawud ya fitar da shi ba tare da jingina lafazin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma magana Abu Darda, shi Abu Darda ya ce, bai ce Annabi ya ce ba. Haka ruwayar Abu Dawud yake cewa ya makofa. Amma kuma ƙarshenta ya ƙare da wannan kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadiban. Wannan ƙarshen yana da iskari, yana da matsala, saboda abinda kai da gaskiya shine Allah yake baka lada a kansa, amma ba abinda ka faɗa da ƙarya ba. Ba da an samu lada ka samu biyan buƙata abinda ka faɗe shi, amma cikin rashin gaskatawa ko ba da gaske ba, wannan ba ka samu biyan buƙata da wannan. Amma hadisin sai ce tafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadiban, wannan ta sa Sheikh Nasir Al-Albani ya kawo hadisi a cikin sirtu hadisin da'ifa, ya ce hadisi ne munka, hadisi ne munka, saboda wannan ziyada da suke ƙarshe. Ibn Sunni a cikin littafin Samir Yawm al-Laila ya kawo hadisin ta wata hanya, ba hanyar Abu Dawud ba, ta hanyar wani da ake kira Ahmad ibn Abdullahi ibn Abdul Razzaq, shi kuma da kakansa Abdul Razzaq ibn Muslim. Ya kawo shi an Abi Darda an Annabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda an Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai faɗi waccan ziyada ta ƙarshe ba, wato babu kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiban, babu isa cikin wa Ibn Sunni. Amma kuma ya yi hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir ƙarshen suratu Tauba, inda wannan lafazin ya zo, qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim, ashan suratul tauba, ya kawo hadisin daga sunan abi daud, amma bai ambaci wannan karin ba, bai ambaci karin sadiqan aw kadiban ba. Amma ya kawo shi ta ruwayar ibn asakir da wannan karin, kuma ya raunana shi. Ibn Suyuti shi ma cikin Ad-Durrul Mansur ya kawo shi da ruwayar Abu Dawud, amma babu ƙarshen ba tare da wannan ka sadikan au kaziban ba, dawa yana da matsala, sannan ziyada tana da matsala. Don haka Ibn Kathir yake cewa hadhihi ziyada ghariba, wannan ziyada tana da rauni. Arwayar marfu'a ya ce wa hadha munkar, wallahu a'lam, shi ma ya ce hadisin munkar ne tare da wannan ziyadar. A saboda haka wannan ziyadar ya ce za ta bata riwayar, amma aka cire ziyadar kamar yadda ya zo a wasu riwayoyi. In ka cire ziyadar a cikin riwayar da ka cire ziyadar da babu lahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiban, ka cire wannan karin, za ka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga Abu Darda, wanda isnadinsa a gurin Abu Dawud yana da kyau zuwa ga Abu Darda. Abinda ya kawo iskari shi ne wannan kafahu Allahu sadiqan ma ahammahu sadiqan aw kadhiban, shi ya kawo iskari a cikin riwayar. To in ka cire wannan ziyadar, kana iya cewa hadisi ne mawquf wa lahu hukmun rafi, tunda duk abinda za a faɗa kuma a ce ga wani lada iyakantacce da za a ba mutum, wannan ba zai yiwu a yi shi ta ijtihadi ba. Wato ba za ka yi ijtihadi ba ka ce ga wani aiki idan mutum ya yi shi zai samu lada iri kaza, dole sai ya samu nasi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba a samu nasi ba, to mutum in ya haka ya karambani sahabi ba zai yi wannan ba. Tunda har ya ce mutumin da ya faɗi wannan kafahu Allahu ma ahammahu, Allah zai iya isan masa da abin da yake damunsa, to wanda ya nuna cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ta, za ka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga Abu Darda mawqufan, amma hukuncinsa hukuncin rafi, wato hukuncinsa hukuncin abin da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hadisin da wannan siga ba tare da wannan ƙarin na ƙarshe ba, muna iya cewa ya tabbatacce. Za mu ga abinda yake ta hasbi Allah la ilaha illa huwa, hasbi Allah, Allah ta'ala ya isan mun ko ya ishe la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi, alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara, huwa rabbul arshil azim, kuma shi ne ubangijin wannan al'arshin mai girma. Ya faɗa haka sau bakwai, ya faɗa haka sau bakwai. To abinda yake cewa Allah ya ishe shi, ya ishe shi komai, ya isan masa komai a cikin dukkan komai, to wannan zai sa Ubangiji ta'ala ya isan masa cikin dukkan abinda zai fi ƙarfinsa ko zai dame shi a rayuwarsa ko a wannan yinin. Sai zikiri na gaba shi ne na goma, shi kuma ya ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhira, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. حديث من حديثي نيل ابو داود بن ماجه استرد شيء حديث من كبسد شيء صحيح ان شاء الله من يسالك العفو والعافيه ثم تد شيء لعبد الله بن عمر، لأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya, ya kan yi wannan addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya, wal afiya ina roƙonka lafiya, fi dunya wal akhira, a duniya da lahira. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata, ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya, wal afiyata da lafiya, fi dini wa dunyaya, a cikin addini na da duniyata, wa ahli wa mali, da iyalina da dukiyata. Allahumma astur awrati, ya Allah ka sitirci al'aurata, wa amin rawati, ka amintar da tsorona. Allahumma hafizni min bayni yadayya, ya Allah ka tsare ni daga gaba gare ni, wa min khalfi da bayana, wa an yamini, kuma ka tsare ni daga hagona, wa an shimali daga dama na, wa an yamini daga dama na, wa an shimali daga hagona, wa min fauki, ka tsare ni daga sama na, wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti, kuma ina neman tsarinka, ina neman tsari da girmanka da kada a mamaye ni, kada a mamaye ni daga karkashina, kada a mamaye ni daga karkashina. Wannan ita ce addu'ar da Abdullahi dan Umar ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi, kuma za mu ga cewa ta kunshi neman tsarin Allah ta'ala da afuwa da lafiya daga abubuwa da yawa. Allahumma inni as'aluka al'afwa, ya Allah ina roƙonka al'afwa, afwa, afwa shine yafiya, yafiwa. Wal afiyata fid dunya wal akhirah, wal afiya da lafiya. To lafiya ubangiji ya tsare shi, ya tsare bawa, ya kare shi daga dukkan wasu cututtuka, daga dukkan wani bala'i, shine lafiya. Allah ya bawa bawa kariya daga wata cuta, daga kowace irin cuta ya bashi kariya daga kowane irin bala'i. Wani shi ake kira al'afiya fid dunya wal akhirah, a duniya kaman lafiya, a duniya kaman afu, kaman afuwa da lafiya a duniya da lahira. Wato ka kare ni daga dukkan abin da zai cutar da rayuwata ta duniya, ya cutar da ni a rayuwata ta duniya, sannan ka kare ni daga dukkan abin da zai cutar da rayuwata ta lahira. Sannan ya sake cewa Allahumma inni a'udhu, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya, ya Allah ina neman ka tsare, ka tsare ni da wato ka bani lafiya, afwa, ka bani afwa wal afiyata da lafiya fi dini wa dunyaya, a addini na da kuma wato duniya ta. Ka bani lafiya a addini na, wato ka kare mun addini na daga dukkan abin da zai zama cutarwa ne gare ni, ka kare mun addini na daga dukkan abin da zai zama ya cutar da addini na. Sannan wa duniyaya, da duniya ta, shine ka kare mun duniya ta daga dukkan abin da zai cutar da rayuwa ta ta duniya. Wa ahli, da iyalina, wato ka kare mun iyalina daga dukkan abin da zai cutar da su, daga dukkan wata cuta ko wani bala'i. Sannan wa mali, da dukiya ta, shine ka kare mun dukiya ta daga dukkan abin da zai cutar da ita, ko zai halakan mun da ita, ta daga nasata ko fashi ko gobara ko dukkan wani abin da zai jawo dukiya ta ta samu salwanta ko asara, wato ko damfara ko wannan duk su ya shiga ciki. Allah ka tsare mun dukiya. Allahumma sur aurati, ya Allah ka sitirce mun al'aurata. Al'aura shine duk abin da mutum yake jin kunya ya bayyana daddare shi, dukkan abin da mutum ba zai so a gani ba shine al'aura. Saboda ya Ubangiji ka sitirce mun al'aurata, na ku ka bani sitira da zan rika sawa, da zan sitirce al'aurata. Sannan abubuwan da zan yi na kurakurai, Allah ka sitirta musu, duk suna cikin aura. Wa amir rawati, ka aminta da tsorona, wato ka cire mun fargaba da tsoro, wato dukkan abin da zai jawo mun firgita da tsoro, ya Allah ka raba ni da shi, ka jarrabe ni da tsoro. Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Anan ya faɗi aljihatu sitt, wato bangarori ko jihohi guda, jihohi guda shida. To gaban shi da bayan shi da daman shi da hagun shi da saman shi da ƙasan shi. Yace Allahumma fazni min bayni yadayya, Allah ka tsare ni daga gaba gare ni, wa min khalfi da bayana, wa an yamini da dama na, wa an shimali daga hagu na, wa min fawqi da kuma sama na. Waɗannan gaba da baya da dama da hagu duk bangarori ne da shaitan yake zo mutunta na da niyyar halaka shi. Zai zo masa ta gaba, ta baya, ta dama, ta hagu, kamar yadda ya faɗa, kuma la atiyannahu min bayni yadayya wa min khalfi wa an aymani wa an shimali, haka shaitan ya gaya wa Ubangiji lokacin da suke magana, suke tattaunawa bayan ya saba wa Allah ta'ala ta hanyar kin yi wa Adamu alayhi salam sujjada. Allah ta'ala ya kore shi daga rahamarsa, ya kore shi daga aljannarsa. Shi ne a lokacin yake cewa qala ma abawaitu fala ma abawaitani la qala fa bima abawaitani. Na'am, yake Allah ta'ala yake gaya mana cewa yayin da yace da shi qala minha madhmuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama lakum ajma'in, qala bi fadli ma aghwaytani la ughu yanhum ajma'in thumma la ati annahum min bayni aydihi wa min khalfi, qala bi fadli ma aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma la ati annahum min bayni aydihi wa min khalfi wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakkin. Yake cewa Ubangiji fadli ma aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim, saboda ka batar da ni ya Allah sai na zaune musu hanyar nan ta kamar da ya ce wato sai ya zauna kan hanya ta daidai yana korar mutane kusan da suka ruwa su yi wani aiki a kai sai ta sa musu shakka sai ta sa musu waswasi ya yi ta gwasare su sai yanzu kawai ka kashe kudinka yanzu kawai ka mutu kaje ka sarwantar da rayuwarka yanzu kawai kai kaza kai kaza ka hana kanka hutu kai sai ta kawo maka abubuwa min al-arqad anna lahu siratan mustaqim thumma la'ati annahu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an aymanihi wa an shimalihi sannan zan zo musu min bayni yadayhi ta gaban su min khalfihi ko ta baya wa an aymanihi ko in zo musu ta dama wa an shimalihi ko in zo musu ta hagu sauraka waɗannan bangarori guda hudu ta yi dushe ɗaya ke kullo ta mutu ya kullo ta gaba ko ya nasara bai komo ta baya ya nasara bai komo ta hagu a dama in bai nasara bai komo ta hagu shi yasa dan adam tunda safe ne mu Allah ya tsare shi daga wannan makida ta shedan da wannan farmaki da zai rika kai masa akai akai Allahumma fanni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali sana ce min fawqi wa min tahti wa min fawqi wa a'udhu bi 'azabika an uqtala min tahti sannan ka tsare ni daga sama na kuma ina neman ka tsare ni da girman ka ya Allah an uqtala min tahti amameni ta kasata wato sama da ƙasa nan kuma azabar Allah ta kan zo ga wanda bai saba wa Allah to Ubangiji ta'ala yakan kama shi da azabarsa ko ta sama ko ya kama shi ta ƙasa qulwal qahiru ala an yab'atha qulwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah na da iko ya aiko muku da azaba min fawqikum ta sama aw min tahti arjulikum ko ta ƙasa shi san dan adam yake roƙon Allah ya tsare shi kada yayi abinda Allah ta'ala zai saukar masa da azaba ta sama ta halaka shi kada kuma yayi abinda Allah ta'ala zai saukar masa wato zai mamaye shi ta kasa shi yasa al-Waqi' ibn al-Jarrah cikin wadanda suka rawaito wannan hadisin yace mamaya ta kasa shine al-khasf wato kasa ta hadiye mutum to ya Allah kada ka jarrabe ni da abinda kasa za ta hadiye ni wannan shine abinda yake roƙo zamu ga shi Iblis da yawa dan barazanar ya ce zai zo wa ɗan adam ta kowane ɓangarori bai ambaci sama da ƙasa ba cikin ɓangarorin da zai zo wa ɗan adam saboda sama da ƙasa wurare ne wanda Ubangiji ke aiko azaba sa tana to shi yasa bai ce zai biyo ta sama ba kada aiko azaba ta ritsa da shi ko ce zai biyo ta ƙasa a tashi azaba ta ritsa da shi saboda ka sai ya faɗi waɗannan ɓangarori biyu to shi ɗan adam yana neman Ubangiji ta'ala ya masa wannan tsari da kariya daga duka waɗannan ɓangarori guda hudu wadda ita ce addu'a ko zikiri da addu'a ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da safe kamar yadda ta zo a cikin wani hadisi na Abdullahi dan Umar wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito kuma da wannan ne zan zo karshen wannan majalisi namu na yau sai kuma darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ya kuma nuna mana kuskuren mu mu gyara sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh